الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء يو تفس دوة رمضان نوانا شكرا تهجر من ذر الله صلى الله عليه وسلم تجبود تريه أول 30 بكرة wadda ta yi daidai da ranar 24 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu yi majalisi na 8 insha Allah a cikin tafsirin alqur'ani mai girma da muke a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci mai albarka na alqur'an a garin Kano Allah ya ƙara mana wannan gari albarka da kariya da arziki da sauran garuruwan musulmi kamar yadda muka saba za mu fara amsa tambayoyi sannan mu tashi aya ta 9 a cikin suratul kahf wadda jiya muka fara tafsirin ta tambaya ta farko wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara maka imani da ikhlasi amin dan Allah wani hanyoyi ake bi a tsarkake zuciya wannan tambaya ce mai faɗi da gaske wanda yake bayanin ta kusan tana buƙatar majalisi guda amma a taƙaice shi tsarkake zuciya wato babban mataki na tsarkake zuciya shine ilimi sani mutum ya san ingantacciyar aƙida wanda mutum zai tsarkake zuciyarsa daga abin da bai cancanci Allah ba na wato tabbatar da na wato dangana wata sifar tawaya ga Allah ko kuma dangana wani wato wata sifa ta kamala ga wani Allah abinda Allah yake yi zuciyarka ta rataya da cewa wani ma yake yi kamar ka rinka jin cewa wani yana da ilimin gaibi ko kuma ka rinka jin cewa wani yana da iko akan ya cutar da kai ko ya amfanar da kai ko mutum ko aljan ko kuma ka rinka jin cewa wani zai iya wato a kaddararka abinda Allah ya kaddara maka a hannunsa take haka dalika ka tsarkake zuciyarka daga abinda bai cancanta a yi ma bai cancanci a yi ma wani ba in ba Allah ba kuma ka tsarkake zuciyarka daga canki da tasiri wato canfi shine abubuwan da ake ginawa ba akan ilimi ba bal akan abubuwa waɗanda suke na al'adun gargajiya da addinan maguzanci to wannan kaga ilimi ne matakin farko na tsarkake zuciya to sai kuma wato tsarkake zuciya daga miyagun ɗabi'u daga abubuwan da Allah baya so na girman kai da jiji da kai da isla'a da riya da hasada da kyashi da kullata da keta da kwaba da wato zuciyarka ta cika da gaibu rashin yafiya da musulmi da kokarin samun kyawawan sifofi na imani da kyauta da haƙuri da juriya da kyakkyawan zato ga Allah da aminci da Allah da dogaro ga Allah to waɗannan kamar yadda Sheikh Usman ya bayanin su kowanne daga cikin su wato musamman miyagun da ake so a tsarkake zuciya da gare su wato akwai matakai guda biyu akwai matakai na ilimi wanda shine ka sami ilimi ingantacce akan waɗannan miyagun sifofi sannan kuma akwai matakai na aiki wanda za ka rinka kokari shine ta hanyar gogayya kanka tallafa ma kanka samun waɗannan sifofin to babban abu a cikin wannan shine wato kada ka zamanto mai kyakkyawan zato ga kanka kai kyakkyawan zato ga Allah kai kyakkyawan zato ga bayin Allah amma kada ka rinka kyakkyawan zato ga kanka kana tsarkake kanka wannan abin yana daga cikin babban abin da zai taimaka ma mutum wajen tsarkake zuciyarsa domin duk wanda ya yarda da kansa yana ganin kansa shi ya cikin kamala to wannan ya dauki mummunan sifa ta da wuya ya gyara dan ya dora ma kansa jahilci murakkab bai sani ba bai san ba bai san cewar ba shi da kamalar ba ba shi da kamalar amma bai sani ba kuma bai san cewar bai sani ba saboda ni saboda ya riga ya tsarkake kansa ya sanya ma kansa rigar kamala to tunda Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu hana kanmu abin da ranmu take so to rai mutum ransa baya so ya rinka ganin kansa koma baya so yake kullun ya rinka ganin kansa a sama to ka hana mu ranka abin da take so to wannan shine matakin samun aljanna sannan kuma babba a cikin wannan roƙon Allah daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani saurayi yazo yace masa yana so yayi zina wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa zaka so kana da uwa yace eh kana da ƴa yace eh kana da ƴar uwa yace eh yace to zaka so ayi da uwarka yace a zaka so ayi da ƴarka yace a zaka so ayi da ƙanwarka yace a yace to duk wanda zaka yi zina da ita ai haka take da wani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar hadisin yadda kike jinsa yace allahumma tahhir qalba allahumma tahhir zamba wa tahhir qalba wa hassin farja Allah ka gafarta zunubansa ka tsarkake zuciyarsa ka katange farjinsa kaga ya nuna mana addu'o'i muhimmai wanda a ciki akwai taharatul qalb tsarkin zuci mutum ya rinka roƙon Allah kan Allah ya bashi tsarkin zuci haka dalika cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah ka ba mu raina wato tsoron Allah ta ka tsarkake ta kai ne fiyayyen wani kai ne mafi alkhairin wanda ya tsarkake ta kuma kai ne majibincin ta kai ne mai taimakon ta to kaga daga cikin addu'a da ya roki Allah taskiya wato ka ba mu raina tsarkin ta saboda haka in mutum al'amari ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Mu'adh ya tambaye shi yace ka nuna min aikin da zai shigar da ni aljanna ya nisantar da ni daga wuta yace aiki ne mai wahala amma mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa saboda haka wannan ma mai sauki ne ga wanda Allah ya yassare masa shi tsarkin zuci to sai mutum ya nemi tafsiri daga Allah shine ya roƙa kan Allah ya bashi sai Allah ya bashi Allah ya ba mu Allah ya tsarkake zukatanmu sannan wannan yace Allah ya ƙara wa malam albarka amin malam waɗanne abubuwa ne suke kawo wa mutum albarka idan ya aikata su malam dan Allah ina son a gaya min abubuwa wannan tambayoyin ku fadin lecture ce abubuwan da suke kawo albarka ai suna da yawa abubuwan da suke kawo albarka yawa gare su ita albarka na farko dai tukuna addu'a neman albarka domin kaga koyaushe kaga ta haɗu ɗan uwanka sai masa sallama ta ambaci albarka shi ma sai ya faɗa in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wajibi ne shi ma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in kawai ya ce wa alaikum assalam ya taƙaita bai ce wa barakatuhu ba kaga akwai tawaya bai cika amsa sallama ba to kaga roƙon albarka ne wannan haka dalika akwai albarka ta shi mutum kansa mutum ya zamanto mai albarka to abin da yake sanya mutum ya zamanto mai albarka shine imani da kyawawan ayyuka wanda ya kasance mai imani da kyawawan ayyuka Allah zai sa masa albarka ba akan kansa ba hatta akan zurriyarsa wa kana abuhuma salihan kakansu ya kasance salihi tattaba kunnan mutum ne Allah ya tsare dukiyarsu saboda ya sa albarka ta tafi a cikin su saboda haka imani da kyawawan ayyuka su ne mabudin samun albarka albarkar dukiya kuwa albarkar akwai albarkar dukiya ita kuma albarkar dukiya shine a neme ta halal kuma a nemi arziki ta hanya mai sauki ba ta hanyar tsananta ma al'umma ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyi'ani bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi tijaratihima wa in katama wa kadhaba muhiqatil barakatu fi tijaratihima masu ciniki suna da zabi ba tsawar ba su rabu ba to idan suka yi gaskiya suka bayyana duk abin da ke cikin cinikin to Allah zai sanya albarka a cikin cinikinsu in kuma suka yi ƙarya suka ɓoye aibi a cikin cinikin su to Allah zai dauke albarka a ciki saboda ka neman albarka a dukiya shine ka neme ka san inda Allah ya halatta kuma ka zamanto akwai wato bayyana akwai bayani tare da kai bayyana hakika ba rashin algus da dungu a cikin kasuwanci ba amma duk kamar yadda nace wannan tambaya ce mai tsawon tana buƙatar wato lecture guda akan ta Allah madaukakin sarki mana gaban kafa sannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya kara wa malam sani da imani da taqwa da dukkan musulmai amin malam dan Allah yaya ake sallar istikhara ko me ake karantawa a cikin ta Allah ya karbi ibadunmu amin ya rabbal alamin ya sallar istikhara kamar yadda tazo a cikin hadisin Jabir a cikin sahih al-Bukhari raka'a biyu ce ba kafarullah ba kuma a bisa mafi ingancin magana malamai tana daga cikin dawatul asbab ta sababi ce ta da sallah ce da ake yi dan dalili saboda ka ba a tsayyade ta da lokaci ko lokacin da aka hana nafila mutum zai yi domin wani abin in ya taso maka kana buƙatar kai istikhara in ba lokaci kuma a lokacin kake buƙatar ka yanki kuma in ya zama to ba lokacin da ake nafila bane kaga ba za ka iya yin istikhara ba kenan sai ka je kai abin ba istikhara ko kuma kai wata istikhara ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to dan haka malamai suka sa ta a cikin dawatul asbab sallah da ake yin ta saboda wani dalili da ya wajaba da ya sanya a yi ta saboda haka a kowane lokaci za a yi ta raka'a biyu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi a surorin da ake karantawa ba sai dai Imam Nawawi a cikin Al-Azkar ya soyar da mutum wannan kuma ba wai lazimi bane ko sunna istisali ne na malami bisa abin da ya gani yace a mutum ya karanta a surar farko ya karanta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sannan ya karanta qul ya ayyuhal kafirun abin da yasa ya fara yace a karanta qul ya ayyuhal kafirun saboda yawan sallolin nafila Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu kamar sallar nafilar da ake yi bayan dawaki kamar sallar nafilar bayan sallar magriba kamar raka'atayn fajr waɗannan salloli ne guda uku na nafila da duk aka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan surori a cikin su to dan haka shi kuma Imam Nawawi yake cewa to yana da kyau ya ittida'i da wannan ya karanta surorin sai dai ya ƙara ayoyi da suke da alaka da ne da sanya ma Allah zabi yace a surar farko a raka'a farko ya karanta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ubangijinka shine wanda yake halittar abin da yaso kuma yayi zabi kaga yayin da ka faɗi wannan ka nuna cewar zabi na Allah ne sai dama menene istikhara ka nemi zabin Allah to yayin da kace Allah shine yake halitta yake zabi kaga ka tuna ma kanka akan ka bar mu Allah ka fawwala masa yin zabi a raka'a ta biyu kuma ya karanta وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بايا جاء مؤمن نمجك ومؤمن أمج إذا الله دم زنت سفركم فعل أمري يزمن تسنى دون زائي وتناس وأنكم بي ساقا مع الله دم زنت وعديك آوان يا أتأتى مبين سمي كرم تقول هو الله أحد to shi ma kaga wannan akwai munasabar wannan ayar ta cewar ta nuna cewar duk abin da Allah ya zaba maka zaka sallama to yin wannan tawassuli ne da abin da ke cikin waɗannan ayoyi domin samun ijaba a cikin istikhara to sannan mutum ya salla raka'a biyu in ya salla raka'a biyu sannan ya sallama bayan ya sallama sannan ya karanta addu'ar istikhara wadda ta zo a cikin sahihul bukhari kuma tana nan a cikin Husnul Muslim littafin nan na addu'a mai albarka wanda aka fassara shi a dai daban-daban sai mutum ya karanta ta kaga tunda ba a sallah bane sai mutum zai iya dauko bai haddace ba zai iya dauko littafin ya karanta ya ambaci bukatar da yake yi kuma babu laifi a maimaita ta tunda ita istikhara babin ta babin addu'a ne da kuma addu'a ana maimaita ta sayyidina Umar ibn al-Khattab yayi wata ɗaya yana istikhara kafin ya yanke ya dauki mataki a kai wata ɗaya yana yin istikhara kafin ya dauki mataki akan abin da ya dauki mataki din kwana 30 yana istikhara saboda haka yana da kyau mutum mu fahimci wannan cewa babin ka babin addu'a ne saboda haka ana son a yawaita ta har sai Allah ya hukunta kuma idan mutum ya istikhara ba wani mafarki zai gani ba ba wani abu zai ji a zuciyarsa ba a'a idan ya istikhara to kuma sai ya nemi wato shawara da auna al'amura sannan ya zartar da abu in ya tashi zartarwa sai ya dogara ga Allah da cewar yayi istihara ya san duk abin da Allah ya tabbatar shine zabin Allah saboda haka abin da Allah yake tabbatarwa bayan kai istihara shine zabin Allah saboda haka idan ba wai cewar wadansu suna cewa to ni dai ina istihara kuma sai in ji har yanzu ina san abin to kana san abin ya tabbata ko kana san sa indai Allah ya karbi istigharar ka sai Allah ya hana ka to ba ka kaga abin da abin da ya hana ka shine zabin Allah duk da kana san sa na'am sai tambaya ta karshe wannan tana da tsaro Allah ya kara malan lafiya amin mu dai ma'aikatan gwamnatin tarayya ne muna cikin tsarin National Housing Fund NHF ana ciran mana kudi wanda a ƙarshen rayuwar aikin mu za a ba mu wannan kudi a dunkule to yanzu akwai bashi wanda ake bayarwa ta cikin wannan kudi ga mu wanda muke ajiyan nan kadai na miliyan 1 amma kuma za a dawo da 6% akai kashi 6 cikin 100 to tambayar mu anan ita ce matsayin bashin da kuma matsayin tsarin duk da cewar mu muka tara wannan kudin mu a matsayin mu na musulmi muke yi wa abin kallon akwai shubha wanda kuma abokan zaman mu suna ta amsa housing renovation loan shine sunan wannan bashin na'am wato bashi ne shi waɗannan ma'aikata ana ciran kuɗin su wannan kuɗi nasu ne da aka ba su kuma idan akwai zabi in akwai zabi da ake ciran wannan kuɗi to duk shekara za su fitar masa da barka in akwai zabi wajen shiga domin zai zama to kamar kuɗin mudaraba muqayyada ne kuɗin mudaraba muqayyada wanda kace zaka aje kuɗinka a rinka juyawa ba za ka cire ba sai ya kai wani lokaci wannan ba zai hana fitar masa da zakka ba tunda da zabi ne ka shiga amma idan tsari ne ya sanya lalle sai ka aje kuɗin kuma baka da ikon ka taba su sai an baka to wannan kuɗi ba za a baka ba za ka fitar musu da zakka ba sai randa tukuna aka baka kuɗin suka shekara ɗaya a wajenka sai ka fitar musu da zakka ta shekara ɗaya wannan dangane da hukuncin zakka kenan duk da haka duk da bai tambayar ba amma na so ne wannan bayani dan wannan ma zai zama cikin abin da ke cikin tunani matsalar da ya tambaya a kai shine bashin da ake karba daga cikin wannan kudi ana karban bashi da ake yin gyaran gida kuma mutum ya karbi wannan bashin ana dora masa zai biya ƙari na kashi 6 cikin 100 to wannan ƙarin da ake biya akan bashi tunda an kira shi bashi kuma kudi ne ake bayarwa da aka ce ka dawo da uwar kudi bashi din ne hakikatan a shari'a to shi ko bashi a shari'a duk abin da aka dora akan sa ne kuma riba haramun ce saboda haka abin da ya wajaba akan waɗannan yi shine lallai su rubuta memorandum muzakkira su nemi cewar lallai a fitar musu da tsarin da za su iya karɓar wannan kuɗi ba bisa riba ba kuma abu ne mai sauƙi za a iya yi sai ka yi contract ɗin istisna ake cewa ba bashi za a yi ba istisna za a yi nau'i ne na tijara da ake in aka yi wannan tijarar 6% inda suke so za su samu amma ta hanyar halal ba ta hanyar haram ba saboda haka su musulmi haƙƙinsu su tashi su nemi a basu wannan musamman su la'akari da cewar babban bankin Najeriya ya ce dukkan kuɗin da yake bayarwa na tallafi yanzu zai fitar da yadda za a rinka karɓar su ba ta riba ba saboda haka tunda musulmi yanzu sun samu wannan gatan to su kokari yanzu musamman gashi ko dan ganin ido ana ganin shugaban kasa musulmi ne idan kuka nema ai saboda haka a tashi a nema kuma da ƙarfi da babban murya in abin ya gagare ku kuma ku je ku kai kuka wajen shugabannin musulmi ku kai wajen sarakuna da sultan da jama'atu nasrul islam su rubuta takarda ku nemi su ba ku takarda ku je ku kai cewa suna neman cewa lalle musulmi lalle a yi musu tsari wanda za su rinka cin gajiyar wannan kuɗi da suka tara ba zai yi ba ku tara wannan kuɗi kuma ya zama tokan cewar kafirai ne kawai za su rinka karba ko kuma sai musulmin da yake so ya saba ma Allah danne ku kuka tara haƙƙin ku ne a baku kuma haƙƙin ku ne ku karɓi kuɗin nan ta inda ba za ku saba ma Allah ba duk wanda yake dole ku karɓi kuɗin nan ta inda za ku saba ma Allah to dole ne ku kuma ku ce ba za ku bayar ba a baku wannan zaɓi kuma tunda tsarin mulki ya ba mu kowane ɗan Najeriya haƙƙin yayi addini kuna da wannan haƙƙin constitutional right ne ku nemi ta ruwan sanyi abin ya gagara ku samu lauya kuma ka su a kotu kuma ballantana ma za a yi tunda kamar yadda muka ce babban bankin Najeriya ya yi za a yi saboda haka ku tashi ku nema ba ba hujja bane a rinka cewa wannan larura ne saboda haka aje ai tunda kafirai suna dauka kar ya zama to shine kadai suke dauka musulmi ba ka dauka to bisa larura aje ai in muka tsaya akan larura ba za mu taba samun bafta ba shi ku Allah cewa yi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda yake ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita to raka in ka ji tsoron Allah kana so ka ba Allah to zai sa maka mafita amma in kullun ka zauna kace ai larura larura to shikenan haka za a yi ta larura wata ran har sallan ma sai a ce ba za mu yi ba فاستمعوا له وانصتوا اخرت القران في سوراره شي في كوي وهكذا اكي لا سان كراتين ne yake iban mutum saboda dadin qur'ani da kuma dadin tilawar arama dishe kara sai mun yi wannan dishe kara sai mun fara kuma dishe kara sai an dawo ayi to wa bazamu daina tunatarwa ba نعم الله جل وعلا يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا برشن كان تمان ما أبو تافوغو دكما اللو وند أتربو تسونا ينسو أتكين ونن اللام كانوا من آياتنا عجبا سنكسن شيء أبوما ما جيني دكتن آيو يمو وكو أصحاب الكهف ما أبو تافوغو حتى أكتراسو الكهف كما يندمك أم بتاشيني kogo wanda yake a cikin dutse wanda bakin sa tsofaffe amma cikin sa farfajiya mai girma wannan kissa ce wadda take a sananna a wajen ahlul kitabi musamman nasara to sai shine kamar yadda muka ambata a farkon surar abinda yahudawa suka ce ma quraish tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ashabul kahf wannan kusan tarihin su wato shahararre ne a duniya shahararre ne musamman a duniyar Rumawa da Turawa da kuma wuraren da addinin Kirista ya kai dan haka a cikin a Jordan a Amman a wajen birnin Amman akwai inda ake cewa nan ne kogon Ashabul Kahf ana zuwa ziyara ni ma na je har na shiga na je na ga wajen a Turkiya a kudancin Izmir Seljuk a Ephesus garin Ephesus wanda nan ne mai cikin tarihi suke cewa nan akai Ashabul Kahf din an tono wani kogo wanda ake dan ake tsammanin shi na Ashabul Kahf dan kewaye da kogon an tono kaburbura wanda aka tarihin shi ya nuna a karni na 5 zuwa na 6 wato suka rayu a lokacin suka rasu kuma a cikin haddar rubutu da aka yi na sunaye wanda duk waɗannan a wajen Kirista suna daukan cewa nan ne Ashabul Kahf suke wanda su a Kirista suna ce musu the seven sleepers masu bacci mutum bakwai masu bacci haka dalika a Tunis akwai shi ma a kudancin Tunis akwai gari inda ake cewa anan kogon Ashabul Kahf yake su kuma cewa suke waɗannan Ashabul Kahf din Yahudawa ne da suka gudu daga wani jabberi mushriki mushrikin sarki suka gudu da tauhidi suka zo suka tsira saboda haka amma wanda tafi shahara na nasara dan wannan ya sanya labarin ya yawaita a cikin tasuniyoyin nasara da rubuce-rubucen su na da da ne yanzu tun farkon wanda aka ce ya rubutu akai wani babban bishop ne da ake ce masa Jacob of Swa wanda yayi zamani yayi rayu a shekara ta ya mutu a shekara ta 521 shi ya soma ambaton su to wannan yana daga cikin jumlar abinda suka tambaya alqur'ani ya kawo labarin wanda waɗannan ayoyi kamar wato sun kawo khulasan labarin ne a dunkule sannan kuma alqur'ani ya shiga ya bayyana wanda a cikin khulasar Allah madaukakin sarki ya tattara bayanin babban abin da kissa ta kunsa na farko dai yace shin kana tsammanin labarin ashabul kahfi da kuma allo wanda aka rubuta su wanda kuma allon da aka rubuto a kansa da mema da abin da aka rubuta a kansu wannan wani abin mamaki ne daga cikin ayoyin mu wannan tambaya ce da aka fuskantar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma maqsudi wannan sa su masu tambayar wato me yasa kuke wannan tambayar don kuna tsammanin abin mamaki ne to wannan kuna tsammanin wannan ne kai abin mamaki daga cikin ayoyin Allah ba ashabul kahfi ne kai abin mamaki daga cikin ayoyin Allah bal akwai ababen ban mamaki masu yawa jini da masu tafi wannan mamaki taya za ku tambaya kan abin mamaki ku bar abin da yake mamaki ba akwai abin da yake wannan mamaki ba yanzu ko kissar Uzairu ba ta fi wannan mamaki ba wanda Allah ya kashe shi ya mutu shekara 100 kashi jakinsa ya zama rididdigagge sannan Allah ya tayar da shi ya nuna masa yanda yake rayar da kashi yake rayar da matacce yake rayar da jaki wannan bai fi wannan ban mamaki ba ba abin mamaki bane cewa Allah ya rike sama tana nan ba wani al'amudi da ya rike ta ba ta faduwa ba abin mamaki bane duk shekara za ku yi ƙasa ke ƙasashiya ta mutu Allah ya rayar da ita ya dawo da rayuwa ciki wannan bai ban mamaki ba cewa Allah yana da iko ya sake wata rayuwa ya za ku bar ababen ban mamaki masu yawa sai ku tambayi wannan kaga sai ayat ta fara da wato darasi cewar ba shan labari shine a gaban ku ba neman abin da yake bai ban mamaki ba bako ku bar abin da yake mai ban mamaki na zahiri wanda Allah ya sanya shi wato ku rinka izina da ayoyin Allah Allah ya sanya ababen mamaki fili a cikin ayoyinsa kamar yadda yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wal izam da sanu zamu nuna musu ayoyin mu a cikin sassa da kuma a cikin kawukan su har sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne saboda haka a cikin wannan akwai janyo hankali da cewar ku daina tafiya nesa wajen neman ayoyin Allah ku rinka duba ayoyin Allah da ya kewaye ku da shi a cikin kanku da cikin halitta ba ku rinka zuwa kuna neman wani abu bako ba don ku yi tsammanin wai za a zo da wani abu daban da abin da Allah ya sanya a cikin ayoyin da kuke gani yau da kullum ai kisar ashabul kafi ba za ta zo da wani abu sabanin ayoyin da Allah ya sa da kuke gani yau da kullum ba bal sai dai ta karfafa ka darasi na farko kenan a cikin wannan aya saboda haka kada ku dauka ashabul kafi wani abin mamaki ne daga cikin ayoyin Allah kadan da ikon Allah kuma Allah yana da abubuwan ban mamaki masu yawa wanda yake abinda ake nema daga mutum shine ya rinka duba na basira zuciyarka ta rinka duba na basira in ka ga abu ka rinka tsayawa kana tauna shi kana auna shi kana juya shi a cikin zuciyarka kana lura aiki da lura ka rinka aiki da lurarka da lurar da Allah ya sa maka a cikin zuciya to sannan Allah ya ce id awal fityatu ila al-kahfi to ga bayanin su suna tambayar ka wato kana tsammanin su abin ban mamaki ne yayin da waɗansu samarin nan an ce musu al-fitya jam'u fata kuma jam'il qilla ne jam'in iri biyu ne a larabci akwai jam'ul qilla akwai jam'ul kathra jam'ul qilla daga uku zuwa goma to da aka ce al fitya ya nuna kan cewa yawan su bai kai goma ba yayin da waɗansu samari wanda yawan su bai kai goma ba if awal suka fake a yazo a cikin kogo wato suka tattaro kansu suka kafe suka fake a cikin kogo wa qalu suka ci fa qalu da suka shiga cikin kokon nan suka kafe da suka fake sai suka ce rabbana atina min ladunka rahma suka ce ya ubangijinmu tabamu rahama daga gare ka rahaman nan wata musamman rahama ta musamman shi yasa aka kawo ta da nakira wato tabamu wata rahama wata rahama jin kai na musamman mai girma daga gare ka wato rahamar wadda take daga gare ka ya Allah وهيئ لنا من امرنا رشدا كما كان دمنا شريعه a cikin al'amarin mu wato ka tsara mana shari'a kuma ka tsara mana shari'a a cikin al'amarin mu to wannan ya nuna na farko dai wadannan wadansu samari ne masu imani da Allah kuma da suka imani da Allah suna da aminci da Allah yadda suka fawwala al'amarin su ga Allah don wannan shine tafwidul umur fawwala al'amari ya zuwa ga Allah wato wafawit wato kamar yadda al'amarinka liman huwa adrabiha ga wanda yake shine mafi sani da su liman huwa adrabil umuril khafiya da wanda yake shine mafi sani da koyayyen al'amura shine Allah suka ce ka bamu rahama daga gare ka domin sun shiga cikin kogo don su gudu da addinin su da suka shiga cikin kogo sun yi tanadi shine sun dauki mataki na basira na hankali shine su gudu su kaurace su shiga inda ba za a gansu ba dan kada a azabtar da su kansu bar addinin su su dawo ya zuwa ga addinin shirka suka fifita aqida akan zama tare da mutanen su to yayin da suka tafi sai suka yi wannan addu'a saboda haka bayan gudu da bayan daukan matakai na hankali na tanadi sai kuma suka doka suka fawwala ma Allah al'amarin su suka ce ka bamu rahama daga gare ka wanda da wannan rahamar zaka bamu kariya da wannan rahamar zaka bamu tabbata da ci gaba da dagewa akan imani yadda ba za a fitine mu ba mun gudu dan kada a fitine mu a addini to rahamarka da rahamarka ce zaka bamu wannan kariya ba iyawo mu ba karfin goba da barar mu ba ba wannan matakin da muka dauka ba shine zai bamu rahama muke nema daga gare ka kuma kai mana shiri ka tsara mana shari'a a cikin al'amarin mu shari'a a cikin al'amarin mu shine abinda zai kai mu zuwa ga abinda zai zama to amfani a gare mu babu cika abinda zai zama to shari'a a gare mu babu kata abinda zai zama to alkhairi a gare mu babu sharri to wannan ya nuna amincin su da Allah to sai Allah ta'ala yace fa barabna ala adanihi sai muka buga sai muka sanya bacci akan kunnuwan su shine addar ay muka addar ma'ana alwad'u muka aza wato bacci a cikin kunnan su wato baccin a kunne ne saboda shi kunne ba abin da yake rufe shi sabanin ido ido ko idan ta biyu za ta iya rufe idan ta ko amma kunne ba za ka iya rufe shi ba sai dai ka dauki hannu ka toshi Allah bai yi masa wani abu wanda za a rufe shi ba zai rufe kansa da kansa kamar ido ko ba haka ba saboda haka sai Allah ya rufe sai Allah ya ce sai muka sanya bacci a kunnan su wato kamar wato abinda zai sanya musu baccin shine abinda zai rufe jin su amma ido za su iya rufe idon su ko kuma baccin ya zo ya zama to idan su a buɗe kamar yadda waɗansu malamai suka ambata na kisar ashabul ka cewa idan su bai rufe ba kunnan su ne Allah ya rufe ya zama to ba sa ji Allah ya ce fa darabna ala adanihim sai muka sanya bacci akan kunnuwan su filtafi suna a cikin wannan kogon sinina adada shekaru waɗanda suke wato masu yawa domin adada ma'ana ababen wato duk da yake jam'i ne na kafra ya nuna shekaru ne masu yawa amma ma'abuta adadi saboda shekarun sanannu ne a wajen Allah jalla wa ala thumma ba'athnahum sannan muka tayar da su lina alama domin mu sani sani na bayyanawa ga al'umma ayyul hizbayn wanne ne daga cikin jama'o'i jama'a guda biyu masu sabani akan su akan shekara nawa suka yi suna baccin nan ahsa lima labithu amada suka fi kiyayewa ga muddar ga zaman da tsawon zamanin da suka zauna a cikin wannan kogo nan sai Allah yake summa ba'athnahum sai muka tayar da su bai ce summa aiqadnahum ba ba mu farkar sai muka farkar da su sai ya kawo kalmar alba'a domin ya nuna tashi bayan tashin alkiyama ya nuna tashin alkiyama alba'atu wan nusur sai muka tayar da su dan ya nuna cewa kamar wato kissar su akwai aya akan tabbatar da sa'ar alkiyama domin gashi bayan sun yi bacci shekaru masu yawa Allah ya tayar da su to Allah yana da ikon ya tayar da mutane bayan sun mutu shi yasa sai aka yi amfani da kalmar ba'athnahu to wannan shine a dunkule kissar ashabul kahf wanda ya nuna cewar wato jama'a sun yi sabani akan su shekara nawa suka yi kuma su nawa ne to Allah yake ya tayar da su domin a gano wanne ne daga cikin jama'ar da suka yi sabani akan su waɗannan suna cewa shekaru kaza waɗannan suna cewa shekaru kaza wanne ne suka fi kiyayewa da tsawon shekarun da suka dade da suka yi bacci a cikin wannan kogo to saboda haka wannan kissa ce hakikatan ta abu domin Allah yake za su tambaye ka akan ta kuma tarihi ma ya santa kuma bal a yanzu abu ne wanda yake ba tatsuniya bace bal ana ganin ta dai daga cikin hakikokin tarihi tunda ma har ana wada ana da awar cewa an tono a shekara ta 1921 zuwa 28 aka tono waɗannan kaburburan a Seljuk a kudancin Turkey wajen da ake cewa nan ce madinar Ephesus inda aka ce anan suka yi zamani malaman tafsiri sun yi maganganu wanda madogarar su daga cikin littafin ahlul kitabi ne wanda khulasar kissar shine cewar waɗannan samari ne waɗanda suka yi zamani a daular Rum wadda daular Rum lokacin nan daula ce ta bautar gumaka a lokacin wani sarki da ake ce masa Daqayanus wanda larabci haka ake kiransa Daqayanus amma a cikin sarakunan Roman Empire daular Rum shine wanda ake ce Madida wato Decius ko Decius dan haka sukan faɗi sukan Latin haka sukan faɗa Decius wanda yayi a ƙarni na uku shekara ya mutu a shekara 251 a miladiya a zamanin sa lokacin daular Rum tana daula wataniya bata gaba addinin Kirista ba kun san daular Rum ba su shiga addinin Kirista ba sai lokacin Constantine a shekara ta 330 kai a lokacin da ya zama tun shine sarki to kuma a lokacin su daular Rum headquarters su headquarters su duk da take ta fara daga yamma ne daga baya sai suka mayar da ita gabas a cikin Turkiya wanda har suka gina Constantinople wanda ita ce Istanbul ta yanzu shi Constantine da ya zama to Kirista shine ya je gina Constantinople wanda ita ce Istanbul ta yanzu wanda musulmi suka ci ta a shekara ta 1453 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cin wannan garin yana ɗaya daga cikin alamomin sa'ar alkiyama to gashi cikin shekara 500 da suka wuce aka ci ta to sun yi zamani da wannan sarki wanda mushriki ne kamar yadda sarakunan daular Rum suke bautar gumaka suke yi suna bautar gunkin Jupiter alloli suna da gumaka da yawa daular Rum kamar yadda aka sani akwai wannan mai malamin tarihin nan Edward Gibbon wanda ya rubuta The Rise and Fall of the Roman Empire wanda shi yana takaici cewa me yasa daular Rum suka zama to Kirista ba tsaya akan shirkar su ba duk da yake da suka zama to Kirista ma sai suka tafi kuma akan Kirista Trinity akan Kirista shirka to shi yana su waɗannan samari sun karɓi addinin Kirista kamar yanda yake a daular Rum an samu ɗaiɗaiku suna addinin Annabi Isa na addinin Annabi Isa na tauhidi wanda ya bar al'umma a kai to sarkin da mutanen sun neme su kansu koma zuwa ga addinin shirka suka ki da suka san cewar za a azabtar da su kansu su koma addinin shirka suka ji tsoron ba za su iya jurewa ba sai suka gudu suka ce da suka gudu suka je suka ce su shiga cikin kogo sun suka shiga cikin kogo za su buye daga mutanen su ana ta neman su ana ta neman su wata kila hal qura ta lafa sun qura ta lafa ko aka samu canji sai su fito su bauta ma Allah cikin aminci to amma da za su shiga cikin kogo ba su da tanadin abinci ba su da abinda ba su da wani shiri saboda haka ba su da komai sai wannan imanin nasu da amincin su da Allah to shi zai suke wannan addu'a cewa Allah ka ba mu rahama daga gare ka ka tsara mana alheri a cikin al'amarin mu za mu shiga cikin wannan al'amari ba mu san inda muka fuskanta ba saboda haka suke falwala al'amari ga Allah kuma ga su samari ba masu hannu da shuni ba ba manya ba wanda yake al'adar annabawa kenan mabiyan su kanana ne samari da talakawa su ne mai yawan mabiyan annabawa kamar yan a cikin wannan kissar da Allah ya amfi ya fito da wannan ya fadi matsayin su da nuna sikar su ga Allah a ciki yayin da Quraishi suke wannan tambayar ta ku wannan tambayar da kuke ai aya ce da waɗanda kuke azabtar da su su waɗannan ashabul kafin da kuke so kuke tambaya akan su mushrikai wanda suke irin addinin ku su suka azabtar da su kamar yadda kuke azabtar da mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka roki Allah suka samu mafaka Allah ya ba su mafaka ya shirya musu alkhairi a cikin al'amarin su to su ma waɗannan musulmin roƙon Allah suke saboda haka Allah zai sa musu mafaka daga gare ku kamar yadda Allah ya sanya ma ashabul kafi mafaka daga mushrikai irin saboda haka shi yasa kissa ta bude da wannan dan ta zamanto ta bude da izina da darasi al'adar kitoshin alqur'ani baya kawo labari daki 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 sai dai ya kawo abu ya kawo darussa a cikin labari a cikin kissa to da wannan muqaddimar sai Allah madaukakin sarki yace yanzu zai bada labarin na'am
na'am naqussu 'alayka naba'ahum bil-haqq إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا
الله يأتي نحن نقص عليك نبأهم بالحق مو نظام كسان تامك لابار سيدة جسكيا وكموبا ونموبا Allah da kansa yake ni ne mu ne zamu kissanta maka wannan nahnu jami'u wato damiru ta'zim ne dan girmamawa Allah yake mu dan girmama kansa ba dan cewar akwai wani tare da Allah a cikin annabta ba saboda Isa da nuna girma shine yake faɗa shine sarakuna suke kwaikwayon irin wannan mu mun ce kaza kamar yanda idan za a rubuta marsumul malaki na kasar Saudiya sai su ce nahnu fulan ibnu fulan wai mu wani dan wani shi kadai ne ba amma zai ce mu wani dan wani sai ya fada to Allah shine yake da haƙƙin ya fadi wannan saboda Allah madaukakin sarki saboda kamalarsa da cikar izzarsa da kudrarsa Allah ya gyara abin Allah yake nahnu naqussu mu ne muke za mu za mu kissanta maka za mu baka labarin shi annaba shine labari mai muhimmanci bai ce nahnu naqussu alayka qissatahum ba sai ce nahnu naqussu alayka naba'ahum mu ne mu zamu zanta maka wato labarin su muhimmin al'amari ne kuma wannan labarin nasu bil haqqi da gaskiya wato labarin da yake zuwa a cikin alqur'ani da ashabul kafi shine gaskiya babu ƙarya a cikin sa abinda Allah ya faɗa shine iyaka na kissar ashabu